أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي بتارك البركة مسلاتي واللقى لكينا تكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمتشينا أسبر يو شا ترى قوتر رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا لديه دا أربعين دبيو واندا كوميك دي دي دا دايا قوتر بير ميلادية تا دبو بيدا أشرين دا دايا أولا مجلسي دا مكي تفسير القرآن ميقرما واندا كوما منا تشكين تفسير سورة الأنبياء أين ذا متاشي دا كان آية تا تسعين دا دايا أيو كمرين دا كوكغاني mun samu bakuncin wasu manyan mutane guda biyu da waɗanda suke tare da su. Akwai Sheikh Abdul Wahab Abdullah daga Kano, Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, wanda ya saba ya kawo mana ziyara duk shekara wannan majalisi, ya albarkace mu da walawalan kalmominsa wanda za mu saurare shi daga ƙarshe insha Allah. Akwai kuma Walin Bauchi, tsohon gwamnan jihar Bauchi, Alhaji Ahmad Ma'azu, wanda shi ma gashi muna tare da shi, ya zo ya karrama mu wannan majalisi namu da wannan ziyara. Muna masa addu'a da fatan alkhairi. Kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu. Akwai wanda yake tambaya bambanci tsakanin tahajjudi da tarawihi. Wannan na san tambaya ce da talke maimaituwa duk shekara. Duk shekara sai an ansa wannan tambayar, me ye bambanci tsakanin tahajjudi da tarawihi? Da tahajjudi da tarawihi da qiyamul layli da salatul witri da abu ɗaya ne. Idan aka ce tahajjudi, daidai yake a ce tarawihi, da a ce qiyamul layli ko a ce witri. A dukkan wata sallah da ake ta dare ana kiranta qiyamul layli. Dukkan wata sallah tanafila da ake yi ta dare bayan isha'i ana karanta salatul witri, saboda ƙarshe takan tike da raka'a mara, ko da ayi raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku. To shi yasa akan kira ta da salatul witri. Sannan kasancewar ana yin ta da dare ake kiranta qiyamul layli. Sannan at-tahajjud, saboda za a farka daga bacci a yi ta, ta ma ake kiransa tahajjud. Tahajjud shine rashin bacci, kauracewa gurin kwanciya, shine kalmar tahajjud take nufi. Saboda haka mutumin da ya yi sallah cikin dare, ya haƙura da ya yi bacci da wuri, ko kuma ya tashi bayan ya ɗan yi bacci, ya kama sallah, shi yasa aka kira ta tahajjud. Amma dai su ita ce dai qiyamul layli din. Tarawihi, wannan sunan kalmar tarawihi daga baya ne ta zo, ba wai a nasi ne kalmar tarawihi ta zo ba, sabanin witri da qiyamul layl da kuma tahajjud, wanda sun zo a nasi da wannan sunan. Tarawihi kuma saboda masu yin ta sun kasance duk bayan raka'a biyu ko raka'a hudu suna dan hutawa, wanda yar dan hutun da ake ci ake kira tarwiha, musamman ma a wancan lokacin. Kamar yadda ku sani, suna tsawaita karatu, da za su tsawaita karatu za su gaji, musamman ma a waɗanda suke da ɗan shekaru za su buƙaci ɗan su huta. To wannan ɗan hutun da ake tsakanin raka'o'i biyu, in an yi a sake hutawa, shi ake cewa tarwiha. In aka tattara su da yawa sai a ce tarawih. To daga nan sunan ya samu. To kaga dai abu ɗaya ne ake nufi. Kasancewar azumi, an saba yin wannan sallah ta tsayuwar dare a bayan sallar isha'i mubasharatan, da an gama sallar isha'i ake farawa zuwa awa ɗaya ko ƙasa da haka an gama. To idan goman ƙarshe ta zo, wannan goma na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar akan sosai da gaske saboda falalar da suka kunsa a cikin waɗannan kwanakin ne akan samu daren lailatul qadri wanda yafi khairu min alf shahr yafi dare dubu wanda ba shi ba wanda a cikin sa Allah subhanahu wataala yakan karbi addu'ar bawa kuma Allah subhanahu wataala yake gafarta wa bayin sa to yana daga cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama idan wannan goman karshe ta zo yakan kaurecewa gurin kwanciyar sa ya ƙara zage dantse ya tashi iyalan sa ayi ta sallah ana ibada a wannan lokacin to dalilin yasa mutane sukan ƙara tsawon lokaci su yi sallah da daddare kuma a fara karfe 1 ko makamancin haka to wasu masallatan suka yi tarawihi sannan kuma su yi tahajjudi wasu masallatan kuma sukan takaita akan tahajjudi din wato sallar can tsakar dare din su hakura da tarawihi wanda ya samu asali ne daga bambancin fahimta da aka samu tsakanin malamai akan adadin raka'o'in sallar dare wasu daga cikin malamai suna ganin a takaita akan adadin raka'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kada a ƙara abinda ya tabbata na raka'o'in sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam da daddare ba su wuce 13 ba 11 zuwa 13 saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce to a takaita akan waɗannan 13 to kaga wanda ya yarda da wannan ra'ayi ya gamsu da shi kaga ba zai yi sallar tarawihi ta bayan isha'i kai tsaye ba ya kuma dawo daga baya ya kuma dasa wata sallar zai yi adadin raka'o'i kenan da suka wuce 13 to sai suka jinkirta wannan raka'o'in da suke yi na bayan isha'i su kai su can cikin dare karfe 1 ko makamancin haka wasu kuma daga cikin malamai suna ganin sallar dare kamar kowace nafila ce budaddiya saboda haka mutum yayi iya karfin sa ba tare da an kayyade masa adadin raka'o'i ba suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subh falyutir bi wa falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla sallar dare raka'a bi ce idan ɗayan ku yaji tsoron fitowar alfijir to sai raka'a ɗaya dan ta zama wucirin abin da ya sallata suka ce to kaga annabi ya ce biyu amma bai kayyade iya adadin raka'o'i ba saboda haka in mutum zai yi ta biyu har ya 20 fiye da haka babu laifi illa iyaka dai ya samu yayi wuturi kafin alfijir ya keto shine falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla to bisa ga wannan sabanin fahimta ne yasa zaka ga wasu masallatai sukan jinkirta yin sallar idan goman karshe ta zo sai su yi ta tsakar dare wasu kuma sukan hada su yi tarawihi sannan su yi tahajjudi al'amarin yana da sauki domin kusan fahimta ce da kowane bangare akwai manyan malamai da suka yi irin wannan fahimtar farko ta cewa a takaita akan adadin raka'o'i Sheikh Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah yana daga cikin wanda suka fi tsanantawa matsawa akan wannan sannan sauran malamai irin su Sheikh Bin Baz Muhammad Salih Al-Usaimin da sauran manyan malamai su kuma suna ganin ba laifi dan an ƙara fiye da haka shi yasa zaka haramaini masallacin Makka da Madina zaka ga cewa an yi tarawihi kuma an yi tahajjudi abinda dai kawai mutum ya kamata ya yi la'akari da shi shine abin da ya shafi wutiri kada yi wutiri guda biyu kada a yi ta farko da shi a yi wutiri kuma sannan ƙarshe ma a zo a yi wutiri wannan ya saba wa faɗar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la witrani fi layla nabi ya ce ba a wutiri biyu da daddare saboda haka sai ya bar wutirinsa sai an yi zo ta ƙarshe ya zanto shi ne ƙarshen sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya wuturi shine karshen sallar ku ta dare to wannan shine abin da yake akwai dangane da waɗannan salloli sallar tarawihi sallar tahajjud da sallar ɗaya ce sai wannan yake tambaya game da fassarar faɗar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun yana son ya ji meye fassarar wasila ayar tana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi tsari zuwa ga Allah subhanahu wataala, sannan wajahidu fi sabilihi, ku yi gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin sa, la'allakum tuflihuna, domin ku samu rabauta. To wasila din da me ake nufi? Abinda ake nufi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da manyan malaman tafsiri, abinda suka fassara wasila shine at-ta'a, al-a'malu as-salihah, kyawawan ayyuka, abinda zaka kusanci Allah da shi. Wannan shine tafsirin da aka samu daga dukkan magabata, Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Qatada, Al-Hasan al-Basri, Ibn Zaid, Ibn Aslam, Abdurrahman, da sauransu, duk abinda suka fassara wasila shine al-qurba, shine al-qurba, shine da'a zuwa ga da'a, wato aikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wanda duk ya fassara wasila da wani abu ba wannan ba, yace ana nufin wani mutum, ka rike wani mutum, ko ka rike wata hanya, ko wata mazhaba, ko wata kungiya, ko wata dariƙa, to wannan ya saba wa fassarar magabata. Tunda lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk babu waɗannan abubuwan da yanzu wani zai zo ya ce shi ake nufi. Sahabbai abinda suka sani shine ayyukan da'a, ayyukan ƙwarai. Ayyukan ƙwarai kuma ana nufin aikin da ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma mutum yayi shi da ikhlasi, shi ake kira al-amal as-salih. Al-amal as-salih kai aiki da ya dace da koyarwar shari'a, kuma tare da tsantsanta wannan ibada ga Allah subhanahu wataala. To wannan shine abinda magabata suka fassara wasila. Don haka aikin ka na ƙwarai shine zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala, ka samu matsayi babba a wajensa. A hadisin Abu Huraira na cikin Sahih Bukhari, hadisi Qudsi, yana nuna maka wannan. Allah subhanahu wataala yana cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أزواق الشان حديث الله يجيب باب أبند باوى نازي كسنشيني دشي، باب أبند نفسه باوى نازي كسنشيني دشي كمفر الله. Farila ita ce karin a kan gaba wanda bawa zai kusanci Allah da shi. Sannan Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilu har in so shi. To kaga ashe ana kusantar Allah ne, ana neman soyayyar sa ne ta hanyar aikata farilla da aikata nafila, waɗannan kuma su ne al'amalus salihah. Saboda haka al-wasila anan ba ana nufin wani mutum ba, ba ana nufin hanyar da wani mutum ya kirkiro ba, ana nufin ayyuka da musulunci ya zo da su, wanda kowane musulmi yana karantawa al-Qur'ani, yana ji hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana jin bayanan abinda ake buƙatar sai ya aikata na ƙwarai, duk musulmi yana sanin wannan. To waɗannan su ne ake kusantar Allah subhanahu wataala da su. Sai wani wanda yake tambaya akan cewa wai shin wai sihiri baya kama Annabi sallallahu alaihi wasallama? Abinda ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda dukkan malaman sunna suka yi ijma'i a kansa, in banda Mu'tazila, wanda su kuma tunda dadewa malamai sun yi bayanin ko su wane ne wanda suke fifita tunanin hankalin su akan abinda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, suke gabatar da hankali akan nasi. Mun banda su, to duka malamai magabata sun yarda cewa an taɓa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri, wanda wani bai Yahudi a Madina ana kiran shi Labid ibn al-Asam ya yi masa, har ya kai saboda abinda ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sihiri yakan ji kamar ya yi wani abu alhalin bai yi ba cikin harkar sha'anin gida, sai ya rika jin kamar ya yi wani abu, kwalashi rika gaya masa ya yi wani abu alhalin bai yi ba saboda tasirin sihirin. Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku suka zo da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, ga gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri akai, aka fadi inda akai sihirin, aka je aka binne a wata kururumar rijiya, aka je aka ciro sihirin, aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rufe rijiyar gaba ɗaya, kada a ciro shi don kada ya zama fitina, wani in ya ga hada-hadan da akai shi ma sai daga ranar sai ya zama wani mugu, shi ma ya ce zai ma wani. To wannan ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim da sauran littafan hadisi da al'umma ta yi imani da su kuma waɗanda suke ƙaryata abinda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauki suka ce ƙarya ne saboda ai Allah ya ce in tattabi'u kafirai sun ce in tattabi'una illa rajulan masura ba kowa kuke bi ba sai mutumin da aka yi sihiri suka ce to in har an yi wa annabi gaskiya sihiri kafi kenan magana su ƙarya gaskiya suka faɗa tare da cewa sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sihiri bane wanda ya shafi abin da ya shafi wahayi ko ya shafi hankalinsa ya zama ya samu taƙuwar hankali ko kuma zai rika cewa jibrilu ya zo ko ya faɗi wani abu alhalin bai faɗa ba duk ba wannan bane harka ce ta cikin gida kamar yadda nana Aisha ta faɗa sauraka su yadda suka kai abin ko har suke kokarin su ce abin ya kai haka bai kai haka ba sauraka sihiri yakan kama mutum da izinin Allah Allah ya ce ma hum bidarrin bihi min ahad illa bi idnillah Allah ya nuna cewa sihiri in Allah ya ga dama yakan iya cutar da mutum mai sihiri asali ba zai iya cutar da wani ba asali ba ya da ikon ya cutar da wani ina jin mun yi wannan bayanin a karatun mu na baya amma wani lokaci ubangiji subhanahu wataala yakan ba da damar cutarwa ta yiwu saboda ya zanto wata jarraba ce da ubangiji subhanahu wataala ya so gabawa ya kara daukaka masa matsayinsa amma asali Allah cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda matsafi ya zo ba zai nasara ba ma ji'tu bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin ce abinda kuka zo da shi tsafi ne kuma Allah zai lalata shi Allah baya gyara aikin mabarnata wanda yake nuna cewa asali sihiri ba shi da abinda zai iya wabawa amma idan ubangiji subhanahu wataala ya ga dama shine illa bi idnihi sai da izinin Allah to yakan iya cutar da mutum saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i da azkar daban-daban da mutum zai rika yi domin ya kare kansa daga wato muguntar matsafa kamar karanta qul a'udhu dinnan qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas mutamman an zo kwanciya musamman an zo kwanciya a ciki za ka ga wamin sharrin naffasati fil uqad wanda sune matsafa din da suke yin tofa-tofa a cikin kulle-kulle domin su cutar da mutum to wannan qul a'udhu guda biyu suna daga cikin kari makari da mutum zai kare kansa daga sihiri amma batun cewa ƙarya ne wannan magana ce ta mu'tazila sama da shekara 1000 suka yi sama da shekara 1000 malamai suka bayar musu da martani saboda in wani yazo yana maimaita ta to wata tsohuwar magana ce ya dawo da ita abinda aka gaya na farko shi za a gaya masa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين
الله سبحانه وتعالى يقول والتي أحسنت فرجها دوانا لتطلي مچنچنتا فنفقنا فيها من روحنا سنة مكة يبوسا أتكنت دق روح مو وجعلناها وابنها آية للعالمين مكة سنيات إتنت أنت سكذم آية ga talikai bayan ubangiji subhanahu wataala ya labarta mana yadda aka samar da annabi Yahya alaihi salam wata samarwa wacce take mai ban mamaki an haifu Allah subhanahu wataala ya kaddara haihuwarsa daga mutumin da ya riga ya tsufa tukuk shine Zakariya alaihi salam da kuma matarsa da ta tsufa sannan kuma juya wanda bata taba haihuwa ba amma Allah subhanahu wataala da ikon sa ya ainihin ba su haihuwa bayan wannan larura da suke ciki bayan tsufa da girma da kuma ainihin rashin haihuwa da ita wannan matar annabi Zakariya take fama da shi ba su haihu ba lokacin da suke yarinta suke matasansu suke kuruce su sai bayan tsufa ya zo har ma sun fitar da rai ubangiji ya musu wannan aka samar da Yahya irin wannan samarwa aba ce mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki shi yasa shi kansa annabi Zakariya lokacin da aka ce masa zai haihu zai samu ɗa Yahya فيها أن لا يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي آخر تيا يا زن سامو هاي هو باين ناسوفا غاما تاتا كما بكرارا غاما تاتا جويا باتا هاي هو شيكان سيائي ما ماكي موانا أما الله سبحانه وتعالى جهك الله يقدا ما هو علي هاي أبني بسوكي أغريني ولنجعلك آية للناس دم سنياك كذما آية تيغا متاني وبنجي سبحانه وتعالى يقدر فارور وانا to sai ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo wani abu wanda shi kuma ya fi wancan mamaki shine kissar haihuwar annabi Isa alaihi salam idan wancan haihuwa ce daga namiji da mace amma a cikin wani yanayi da ba a san za a haihu a haka ba Allah ya samar da yahaya aka yi mamaki to akwai abin da ya fi wannan mamaki shine samar da annabi Isa alaihi salam shi kuma daga mace babu namiji to wannan yafi ban mamaki shi yasa sautari Allah subhanahu wataala yakan hada kissoshin Annabi Zakariya da kissar haihuwar Annabi Isa alaihi salam kissar Maryam alaihi salam za mu ga haka suratu Ali Imran bayan Allah subhanahu wataala ya kawo kissar Annabi Zakariya unalika da Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba bayan fadi mana yadda aka haifa Annabi Zakariya sai kuma gabacin sai aka kuma kawo ana gama wannan sai aka kawo kuma kissar haihuwar Annabi Isa alaihi salam ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin sai Allah ya kawo kissar haihuwar Annabi Isa haka nan a cikin suratu Maryam da ita ma mun yi tafsirin ta a wannan majalisi Allah ya kawo maganar Annabi Zakariya zikrur rahmatir rabbika abduhu Zakariya sai kuma gaba واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا aka kawo wannan to kissar annabi zakariya duk inda aka kawo ta sai ta zan shimfudace ta kissar annabi isa alaihi salam haihuwar annabi isa alaihi salam an kawo ta a suratu ali imran da suratu maryam da kuma suratu al-anbiya aka kawo ta a matsayin shimfuda sannan sai a fadi kissar annabi Isa ko haihuwar annabi Isa alaihi salam to haka ubangiji ya tsara abin a cikin alqur'ani gaba daya Allah ya ce wallati ahsanat farjaha kuma ka tuna wannan da ta tsare mutuncinta wato Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna labarin Maryam alaihi salam wanda ita ce allati din anan ka tuna wannan ita ce Maryam alaihi salam wacce ta tsare mutuncinta wata aikata haram ba Jibril Allah subhanahu wataala ya umarci Jibril alayhi salam ya zo ya yi busa a jikinta daga wannan busa Allah subhanahu wataala ya samar da Annabi Isa alayhi salam aka haife shi magabata masana tafsiri sun yi sabani wajen fassara wannan kalmar tafarjaha shin ana nufin gabanta ko kuma ana nufin ainihin wuyan rigarta domin dukkanin su a larabci ana ambatan su da wannan kalma ta alfarj gaban da mace ana kiran shi da wannan suna haka nan wuyan riga ma farjud dir' shi ma ana kiran shi da wannan suna to me ake nufi anan wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin gabanta ita da Allah subhanahu wataala ya halitta mata ta tsare shi daga aikata alfasha bata zanto tana aikata alfasha ba wasu suka ce ana nufin jaybu dir'iha ana nufin wuyan rigarta anan ne mala'ika jibril yayi busa wannan busar kuma ta je har ga gabanta inda Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Isa alaihi salam da wannan ibnu jarir at-tabari ya firinjayar da cewa farjaha ana nufin halitta wato gabanta ba wai ana nufin rigarta ba yace domin galibi kalmar in aka fade ta kuma aka danganta ta ga yamace to abinda take daukar ma'anar sa kenan ba ta daukar ma'anar gaban riga saboda haka yana ganin wannan shine asalin siyakin alqur'ani yadda alqur'ani ya nuna to a bashi a haka kada a ce ana nufin gaban wato rigarta sannan ibnu atiya a cikin tafsirin sa shi ma abinda ya rinjayar kenan shi ma yana ganin haka yana ganin shine zahirin alqur'ani kuma yana ganin hankali ma haka ya kamata yake cewa saboda a ce ta kiyaye tsaraicinta ta kiyaye mutuncinta ya fi zama yabo ahsanat farjaha akan a ce ta kiyaye gaban rigarta shi abin da yake gani kenan yake cewa kuma ta nan ne aka san cewa ana samar da halitta ta dan adam ba ta gaban aljihun abin ba ta gaban wuyar riga ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yayi wannan magana shi ba Majmu'ul Fatawa mujallad 17 ya kawo ra'ayukan malamai guda biyu duka amma ya fi rinjayar da abinda Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar na cewa ana nufin wato gabanta ba wai ana nufin abinda dinta ba yake cewa in ma wancan din ya inganta cewa ana nufin wuyan rigarta in ya inganta to wannan busar da mala'ika Jibril zai yi ta wuyan rigarta za ta je har gabanta saboda haka kaga busar dai ta je inda nan ake bukata kuma wannan kusan shine abinda wasu daga cikin malamai suke hadawa wato suna hada maganganun guda biyu asali Jibril da yazo ba wai yazo yayi mata ya same ta tsarara ko wani abu bane a busar da yayi ta shiga ta gaban wato wuyan rigarta har zuwa inda yake shine mafitar jariri mafitar da saboda shi ma yana rinjayar da wannan cewa wannan shine abinda ya kamata a fassara wannan aya da shi kuma anan zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa wallati ahsanat farjaha ba ma faɗi sunanta ba sai aka ce ka tuna wannan da ta kiyaye mutuncinta wanda yake nuna maka cewa ta shahara da wannan sifa ta tsare mutuncinta har ya zanto ma in aka ce matar nan da ta kiyaye mutuncinta an san da ita ake ba buƙatar ma sai an ji sunanta wannan raddi ne wato martani ne ga Yahudu wadanda su suke zarginta da cewa wannan dan da ta zo da shi dan zina ne wanda Allah subhanahu wataala ya musu martani akan wannan saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa Maryam alayhi salam ta kiyaye mutuncinta ba ma ta hanyar alfasha ba hatta ta hanyar halal ba bata yi aure ba Ubangiji subhanahu wataala ya samar da wannan da ikonsa da hanyar da shi ya ga dama fa nafakhna fiha min ruhina ruhina anan ana nufin mala'ika Jibril shine ar-ruh Allah subhanahu wataala ya yana kirawo shi da ar-ruh saboda abin da yake dauke da shi na rayuwa kamar da muka sani mala'ika Jibril shi yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawa wahayi kuma shi yake raya zukata saboda haka aka kirawo shi da ar-ruhul amin wato ruhi ne amintacce Ubangiji subhanahu wataala ya fada mana cewa ruh anan wani ne da mala'ika ne da Allah ya aiko mala'ika ne fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya muka aiko mata da ruhin mu shine Jibril muka aiko mata da Jibril fatamassala laha basharan sawiya sai yazo gabanta a matsayin wato namiji wanda yake daidaitacce ta ganshi a mutum daidaitacce قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا take ce mu da ta ganshi ya nufota gashi namiji mutum matashi sai ta zata cewa irin ɗan iskan gari ne zai zo ya mata shigantaka saboda haka sace inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsarin Allah bi rahama daga gare ka in kunta taqiya in ka kasance mai tsoron Allah saboda haka ta gargade shi ta tuna masa tsoron Allah saboda haka kaga ashe mala'ika ne yazo mata a siga ta mutum kuma yayi wannan busa din wanda ta bi ta cikin rigarta har ta kai inda Ubangiji subhanahu wataala ya so ta je kuma Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar wannan ruhin da aka busa mata Allah subhanahu wataala ya samar da annabi Isa alayhi salam kamar yadda kissar sa ta gabata a cikin suratu Maryam kuma mun karanta ta da fadi anan Allah subhanahu wataala ya yabi Maryam a suratul tahrim da wannan sifa ta cewa ta tsare mutuncinta wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha kaga a can an bayyana sunanta ita ce wallati ahsanat farjaha din anan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa tasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Maryam yar Imran wacce ta tsare mutuncinta fa nafakhna fihi sai muka yi busa a cikin sa min ruhina daga ruhinmu. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, ta kuma gaskata kalmomin ubangijinta. Wa kutubihi da littattafansa, wa kanat min alqanitin, ta kuma tabbata daga cikin masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Allah ce waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, mun sanya Maryam alayha salam da danta Annabi Isa su zanto aya ga mutane ko ga talikai. Wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rayuwar Maryam alayha salam da yadda ta samu cikin Annabi Isa da yadda aka haife shi, wannan ya zama wata aya ce da take nuna girman kudurar Ubangiji subhanahu wata'ala, take nuna cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ikonsa ya wuce duk inda kake tsammani, kuma mai irin wannan iko shi da ya cancanta a bauta masa shi kadai, bai kamata a hada shi da wani wajen bauta ba. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa waja'alna ibna maryama, kuma mun sanya dan Maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan, mun sanya su aya ne. Wa awaynahuma ila rabwatin, muka kuma zaunar da su a wata jigawa zati qararin, ma'abuciyar wurin hutu, wa ma'in da idan ruwa, inda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya sanya ita Maryam alayhi salam ta je ta yi naƙuda ta haihu. Anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta abin da ya faru da Maryam da haihuwar Annabi Isa alayhi salam cewa aya ce, kuma ya ce lil'alamina ga mutane. Mutane suwa ake nufi? Suka ce ana nufin mutanen zamanin Annabi Isa alayhi salam, zama aya ga mutanen wannan zamani su ji labarin ta, sun san ta ga yadda take, ga yadda kamun kanta yake, ga yadda take ibada, wani lokaci katsam ta zo da da, kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da zai gudana a hannun ɗayin nan ya gudana. Wannan ta zanto aya ce ga mutanen zamanin, wanda Ibn Jarir al-Tabari abin da ya fassara alamin ana cewa ana nufin mutanen zamanin Annabi Isa alayhi salam. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin mutanen zamaninsa da waɗanda ma za su zo daga baya, saboda haka Annabi Isa alayhi salam duk sanda labarinsa ya bayyana, aka ji labarinsa za a fahimci cewa lalle akwai gudar aya da take nuna kadaitakar Allah subhanahu wata'ala, kuma take nuna cikakkiyar kudurarsa. Saboda haka ba ayar ba ta takaita ne a zamanin Annabi Isa kadai ba, har waɗanda za su zo baya idan suka ji labarin daga inda ba za su ƙaryata ba, tabbas za su yarda cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ayarsa anan. Daga cikin malaman da suka yi wannan tafsiri akwai Ibn Athiyya, akwai Abu Hayyan Al-Andalusi a cikin tafsirinsa Al-Bahr Al-Muhit, da kuma Al-Biqa'i a cikin tafsirinsa Nazm Ad-Durar, da As-Sa'idi a cikin tafsirinsa Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Anan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ayatan, aka kawo ta a mufradinta, wato aya kamar aya guda ɗaya, tare da cewa akwai ayoyi da yawa tare da Annabi, tare da Maryam alayhi salam, tun daga haihuwarta da yadda Allah subhanahu wata'ala ya rika saukar mata da abinci kala-kala, ka dinga ganin kayan marmari a wajenta iri-iri, ba a lokacin su ba, kamar yadda muka faɗa anan, kullama dakhala alayha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa, duk sanda Zakariya ya shiga wajenta gurin bautarta sai ya ga abinci iri-iri. Qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hakanan shi ma Annabi Isa alayhi salam tun daga haihuwarsa da kuma ainihin abinda aka gani na maganar da yayi, inni qala inni Abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Maganar da yayi yana cikin zanin goyo, yana cikin zanin goyo, shi kansa wata aya ce. Sannan kuma da ayoyin da aka gani a hannunsa na tayar da matacce da izinin Allah, da ainihin dawowa da makaho idansa da izinin Allah, da mai albaras ya ba shi lafiya da izinin Allah, masu cututtuka daban-daban, da ba da labarin abinda mutum ya ci a gida ya ko ya ajiye, duka waɗannan ayoyi ne. Amma za mu ga anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo da lafazin mufrad bai ce waja'alnaha wa ibnaha ayatin ba sai ce ayatan domin aran ana maganar haihuwar ta ne ana maganar cikin da ta dauka ba tare da namiji ba sannan da kuma haihuwar shi annabi Isa ta wannan hanya saboda ana maganar wannan gaba ne shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kawo shi da lafazin aya bai kawo shi da lafazin ayoyi ba duk da cewa kowanne a cikin rayuwarsa akwai ayoyi a ciki wadanda suna da yawa anan har ila yau zamu ga Allah subhanahu wataala ya hada ambatanta da dadanta waja'alnaha wa ibnaha ayatan wa maryam ibnat ibran allati ahsanat farjaha a cikin suratul tahrim anan wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha aka hada ta da mutun danta amma a cikin suratul tahrim da Allah ya kawo maganar sai bai kawo maganar dan ba a kawo maganar annabi Isa ba to me yasa anan aka ambace ta da danta amma a can sai aka ambace ta ita kadai ba tare da danta ba to shine anan wasu daga cikin malamai suke cewa a wannan idan muka kula Allah subhanahu wataala ya ambato ayoyi ne waɗanda suka ambaci tarihin annabawa ko wani bangare na tarihin annabawa daban-daban kowane annabi kuma Allah subhanahu wataala ya bashi ayoyi daban-daban ya bashi martaba ta annabci sannan kuma ya hada shi da ayoyi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabcin sa Allah ya ambaci annabi Ibrahim alaihi salam ya ambaci ɗansa Ishaq ya ambaci ɗan annabi Ishaq jikan annabi Ibrahim Yaqub alaihi salam ya ambaci Nuh ya ambaci Lut ya ambaci Daud ya ambaci Sulaiman ya ambaci Ayyuba da Isma'il da Idris da Zulkifl da Zunnun duk Allah ya ambaci sannan da Zakariya to da aka ambaci wannan kowanne da irin baiwar da Allah subhanahu wataala ya masa sai kuma Allah ya kawo batun Maryam da danta da baiwar da Allah ya musu saboda kaga anan in an shigo da batun danta an shigo shi da shi a cikin jerin batun annabawa da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura da kowanne da irin baiwar da ya masa yanzu batun annabi Isa alaihi salam ya faro daga baiwar da ya yi tun daga haihuwarsa ba za a yi maganar baiwar haihuwar annabi Isa ba sai an yi maganar mahaifiyarsa saboda maganar mahaifiyarsa ta zo anan amma a ayatul tahrim za mu ga cewa anan gurin Allah subhanahu wataala yana bada misali ne da wasu waɗanda kaddarar ubangiji ta riga ta gabata a kansu ko dai ta imani ko ta kafirci Allah subhanahu wataala ya bada labarin imra'at nuh daraba Allahu mathalan alladhina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khalatahuma falam tughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhili kaga anan Allah subhanahu wataala ya ambaci mata guda biyu waɗanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara kafircin su tun fil azali sune matar annabi nuh da matar annabi lut wanda suka kasance a karkashin bayan Allah waɗanda suke manya sune annabawan Allah guda biyu annabi Nuh da annabi Lut duk da suna karkashin annabawan Allah suna da kusanci da su kusanci irin na auratayya wanda babu wani kusancin da mace take samu da namiji da yake kusancin auratayya suna da wannan kusanci tsakanin su da mazajen su kuma mazajen su ga matsayin da suke da shi amma da yake Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta kafircin su sai ya zanto su ba su yi imani da su ba fa khanatahuma suka haice su ta hanyar rungumar kafirci da kafirai sai ya zanto annabcin mazajen su kasancewa mazajen su annabawa ne bai amfanar da su komai ba falam yughniya anhuma min Allahi shay'a waɗannan annabawa ba su amfanar da matan su da komai ba wajen Allah a ranar gobe kiyama a ce da waɗannan mata guda biyu wa qila kullun nar ma'ad dakhilin ku shigai guta tare da masu shiga sannan sai Allah kuma ya bada labarin wa daraballahu masal alladhina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin sai Allah ya bada kuma labarin wasu mata guda biyu wanda su kuma Allah subhanahu wataala ya hukunta musu imani Allah ya riga ya kaddara musu imani sai aka bada labarin matar fir'aun gata a karkashin kafiri gata a karkashin kafiri amma wannan kafircin bai cutar da ita ba Allah subhanahu wataala ya sanya mata imani tayi imani kuma Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita daga sharrin Fir'auna, ya zanto ta samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala. To kasancewar an ba da misalin mata guda biyu kafirai, sai kuma Allah ya kawo mata guda biyu mu'minai. Da ya kawo matar Fir'auna, sai kuma aka kawo Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kaga anan ana maganar mata ne guda biyu, kafirai guda biyu mu'minai. Annabi Isa babu batun zuwan sa anan, babu dalilin zuwan sa anan, sai zanto anan ba a kawo batun sa ba. Wannan duk yana daga cikin yadda Al-Qur'ani yake tafiya da tsari. Wanda bai tsaya yayi tunani ba, ba lalle ya fahimci wannan tsari da Al-Qur'ani yake da shi ba. To anan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa wannan mace duk sanda ta tsare mutuncinta, duk sanda ta tsare mutuncinta, to Allah zai bata albarka a rayuwarta, kuma zai albarkaci zuriyarta. Maryam alaiha salam ta tsare mutuncinta, Allah ya sanya mata albarka a rayuwarta, ya kuma sanya albarka a cikin zuriyarta har ta haifi da wanda Allah subhanahu wataala ya bashi annabci. Kuma wannan yana nuna maka tasirin addu'ar iyaye mai kyau ga ƴaƴansu. Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa lokacin da mahaifiyar Maryam ta haife ta, ta ganta ya mace, addu'a ta yi mata mai kyau, inni wa'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa abbataha nabatan hasana. Saboda haka Ubangiji ya karbi wannan addu'a, ya karbi kuma wannan abin haihuwa, ita ce Maryam. Allah ya albarkace ta, ta zanto ɗaya daga cikin mata wanda duniya take misali da su, har Allah ya karbo ya nada ƙasa. Saboda haka idan mace tana son ta samu albarka a rayuwarta, zuriyarta ta yi albarka, to ta tsare mutuncinta. Wannan shine babban abin da wannan aya take ba mu na darasi. Za mu tsaya a nan domin mu samu kun saurari jawabin babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah, wanda ya saba yi mana dan takaitacciyar bayani a irin wannan majalisi. Da haka zan bar shi da ku. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنوا متنبوتي كون شكرا إنا مكو قبتا إرن نيمان دالي قولو مكو جيا مالا ياي من تفسيري أكن آية ويدعون ما رغبا ورهبا. ياي تفسيري بترد يسكن وني با أنفانن زوانن كرتم كسامو إلبي ما قبتنا قري يا كورمكو آية يند وينس يفسر جني دامس دبارس رحمة الله ده عذابس شو بعيد كابا ke Qur'an nabawan da su ake ji kuma ga yanda suke da alaka da Ubangiji. To amfanin karatu ka samu fahimta na baka bata na kware. To saboda wani duk kasalanka ka ajiye shi a Ramadan ka zo ka karo, saboda rayuwar ba nan bane. Wadannan tafsirin da kuke ji wata na za ku rasa su. Amma kuma da hankali ana koya maka ilimi tafsiri kuma da fahimta baka bata na kware. Shine amfanin ilimin tafsiri ba tare da an sokana wani ba. To ina fata tafsirin da malam yayi kuma ku annan kuna daga cikin nasibi wanda ku yada wannan tafsirin, saboda wannan makarantar tana daga cikin gudunmuwan da aka yi na gina wadannan tafsirin wanda zai ma al'umma amfana. Bangar ta biyu shine akwai kambin da Allah yake ba wanda ya kiyaye gabansa da fasikanci. Akwai matsayin da Allah zai bashi, ba zai ba kowa, ba zai ba kowa ne zai samsa wanda yake fasikanci, wanda Allah yake yarbe shi da zina da fasikanci da luwafi, ba zai san wani matsayi ba da wanda yake kansa. Allah yakan bashi wani matsayi ban da imanin, wata daraja daban a nan duniya da lahira wanda bai fasikanci. Saboda karatun kuringa kiyaye wayan su laifukan ana zuwa mutum ina zaune ina jama bai sai ina ciki ba, kaga wajen da Allah yace wallati hasanat farja, wata jumla ce wanda duk Allah ya jarabe shi da fasikanci da zina ya kamata ya daina, domin shi ma izama wani matsayin da Allah zai bashi anan duniya da lahira. To mali na kokarin na takarrubin ko dukan waɗannan alfazi masu sada, kuma ina tafiya da tafsir da kuma a tafiya da hadisi, wanda yanzu wanda Allah bai bashi mawhiba kan hadisi ba ya tabe ya asara. Hadisi shike fassara Qur'ani, duk bidoyin da kake gan ya zama Jabal Uhud a yanzu rashin san hadisin ne. To malaikan ya kuma mukarana da hadisan a tare da ayoyin Qur'ani don a samu damai, kuna maku godiya da daman da kuke samu, ake sa wurare kuma ana samu ana saka wannan karatu, kuma har yau dai muna baku Kano dai murasa a Ramadan na wannan, ana baku aro ne kuma kuke mutunci an zo Allah ya baku lada abin nan. To she dai zance abin da ya shafi kasanmu ya zama wajibi ne kowane mutum mai hankali zai ma kasan addu'a halin da muke ciki. Allah Ubangiji ba mu zaman lafiya, ya zama dole da mu da ƴaƴanmu da shugabanni namu mu hada kanmu mu yi addu'a da halin da muke ciki. Fitinan ko anan yake ko waje yake ba wanda ya fi ƙarfin Allah. To ga kwanaki da sun kusa, ya kamata limamai masu mimbari da abubuwa a tsaya a yi addu'a Allah ya tsona ashirin wanda suke so su cuce mu kuma ya kama su. Kuma muna kira 'yan siyasa su haɗa kansu a ga an kashe fitinan zubar da jini da adawa, sannan su neman mulkinsu su yi abinansu. In ba kashe fitinan ba, ko dan gidan waye ya zo, to shi ma ba zai ji daɗi ba. Buhari soja ne, inda har ya kasa kawo zaman lafiya, to kai ka zo farin hula ne za ka iya yi. Saboda haka ina so a yi hankuri a haɗa kai. Allah ya sa mai girman Ahmed Muazzam, Allah ya kara maka albarkar rayuwa, ka yi wani abu da muna so ku 'yan siyasa ku sake yi. Lokacin da ake fitina Boko Haram farko, to abun ya fara rusuwa kuna mulki, aka ce mai malafai na da daura a kai. Mai malafa ina daga cikin wanda suke kawo Boko Haram, ka ba da wani gudunmuwa wanda ya kashe fitina Nigeria, wannan gudunmuwa ka tashi yin sa, karka rena kanka ka samu 'yan siyasa ka gaya masa haɗa kai, kar wani gan Buhari ya kasa shi izo izama shi kaɗai zai iya kawo zaman lafiya, ba zai yi ba. Lokacin ka tashi ka haɗa malami ko ta ina, ka ce labarin da ake bayarwa na mai malafa ba haka yake ba ne. Ka kashe fitina da yawa, da lokacin fitina zai sauka kada arewa da ba zai kyau ba. To Allah ya baka wannan matsayin ka tashi, kuma kar ka rena matsayin ka samu 'yan siyasa a ce a haɗa kai a ɗaki a tsaye a waye kan mutane, zaman lafiya ne zama wajibi a kanmu. Jama'a Najeriya yanzu abin da yake a gabanmu yanzu shi ne mu so juna. Akwai ayan da malam na san da ya shiga da lokaci bai zai kawo shi ba, shi ya tsaya. Shi mun zama al'umma ɗaya, mun taimaka juna ɗaya, mun daina hasada da ƙyashi da ci mutuncin juna, mu mutunta shugabanni namu, su kuma su mutunta mu. Ina ma shugabanni da zaginsu da la'anansu ba zai kawo mana alheri ba. Addu'a ake masu da nasiha da daina kwaɗayin tsiyabi da kyalunsu. Duk shugaban da ya gan ya taka shi ba ka bukata kubunsa ba zai ma komai ba, gaya masa gaskiya ko zai mutu. Wannan shi ne a gabanmu yanzu. Da dan Allah jama'a, wannan goma farko da za a shiga a dubi Allah goma karshe dan girman Allah a fuskantar Allah da addu'a. In ba haka ba zan shiga wani halin da zan iya ba. An zo mu kusa raba kuma zancen zaman lafiya kusa, an kama mu yamma da kudu da arewa ba yanda za a yi. To amma Allah yakan kawo rahama ne irin wannan tafsirin da malam yake yi. Duk wanda ya ji karatu yau da jiya da ake yi, kika gan duk wanda akidansa bai na kin akidan malam zai gance masa adalci. Magana ke kauna ilimi da ga yanda su, kuma ana baka ilimi wanda zai yi maka sira a nan duniya, yi maka sira a lahira. To muna roƙo Allah su ƴan kwamiti daga liman zuwa ƴan waba ki daya irin ƴan wantakan da kuke nuna mana tun malam Jafari na nan da rai Allah ubangiji ya hada mu a nan duniya da lahira kuma gwamnonin mu anan wanda suke kai da wanda suka wuce muna alfahari da ku yanda kuke ba da gudunmuwa abin da ya shafi na wannan tafsir mai albarka Allah ya sa gama lafiya kuma matasa kuma su masan da sina dama shi malamin malamin ku na ai kokari a gan cewa wannan tafsirin da aka yi ba na Kano kawai bane muna sai zama alimi ne kuma wanda aka buga ina ga an yada su zuwa har Senegal saboda tafsirin yana da nau'in wani tafsiri ne wanda al'umma za su karu muna fata a samu zakakuri ɗan boko wanda za su tarjuma wannan littafin zuwa turanci ina sai zamana nan kuma ku yi wannan tunanin ku samu zakakurai ɗan bokun nan wanda suke da aqida a ba da gudunmu wanda za a maida wannan tafsirin zuwa turanci wanda al'umma baki ɗaya za su karu sannan kuma arabiya dama shi malam na gani yau ma aka ce a maida wannan tafsirin zuwa arabiya za a iya yi na gani ya shirya sa aje suke wannan ba zai ba da wahala ba ko yau sha aka ce a maida wannan tafsirin zuwa arabiya na gani ina nan aje yake ka gani wannan kunnin sa yake duk a can yake tattara su to amma maida shi turanci ba mu kai dai ba ne don iya amfani kara amfani a rayuwa mun zo ne don duba lafiyansa da lafiyanku da ƴan uwa da limamai da saura kuma muna taziya liman da malam Dawudu da irin mutuwan a yi mutuwa nan ba mu samu zuwa ba ya Allah ya ji kansu Allah ya rahamce su Allah ya sa ya baki walansu kuma Allah ya sa mu gama lafiya muna roƙo Allah ya sa mu cika da imani iyayen da suka mutu a cikin Allah ubangiji ya masa rahma Allah ya ƴanta su a cikin wuta bukatun da muke da shi ya Allah ka tosaya mana ka biya bukatunmu wadannan karatun da ake kuma Allah sai zama albarka ya zama muna amfana a nan duniya da lahira wa sallallahu ala nabiyyina muhammadi da zakara to Allahu akbar to gashi a kyale shi sai an bashi kai da kai za a bawa a baka tafsiri dama zan baka saboda ai buga shi zai ya buga nan mala bakar gumi Allah ya masa albarka dubunne kuma ga wannan kuma muna fata Allah ya baka iko Allah ya sa albarkar rayuwa Allah ya sa albarkar rayuwa Allah ya sa albarkar rayuwa alhamdulillah mun juye tuba alhamdulillah yawa Allah ya sa albarka Allah ya baka dama ka sake buga kuma ni ka buga wancan alhamdulillah ga ko ne abun da mashi